نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بأن هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
من أقول والله سبحانه وتعالى da ya kamu wannan yammaci na takwas ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 25 ga watan 2 shekara ta 2026. A wannan majalisi namu mai albarka wanda yake ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a nan cikin garin Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya, a ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Jiya muna cikin bayani akan aya ta 143, wajen faɗin Allah ta'ala, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, sai lokaci ya cin mana. So da haka yau Alaramma zai sake karanto mana wannan ayar domin ɗorawa da kuma ci gaba daga inda muka kwana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الله مدوكين سركية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حكمك سنياكو الأمة سكاسكي وتتكذابت بها من أدلت لتكونوا شهداء على الناس، دونك زما ما سشيدا كمتاني ويكون الرسول عليكم شهيدا، ونم منزو يضم مشيدا كريم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بمسني ونن القبلة وتككسن جي أكنتبا إلا لنعلم سيدا مبين من يتبع الرسول، wane ne wanda yake bin wannan manzan mimman yanqalibu ala aqibai, da kuma wanda ya bada baya ya bujire. wa in kanat la kabiratan duk da wannan ta kasance wata bace mai wahala mai nauyi illa ala alladhina hada Allah sai ga wanda Allah ya shiryar da su wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai tsotsarta imaninku ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane wannan ayar muna cikin bayani game da abin da ya shafi din Allah ta'ala ummatan wasata cewa al'umma ce tsaka-tsaki wadda take da adalci idan an ce adalci shine tsayawa daidai ajja abu inda ya dace wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya yabe ta da cewa al'umma ce mai adalci tana da adalci akan mahaliccinta tana da adalci akan annabawan da ya aiko kuma tana da adalci akan shari'arsa amma ragowar al'ummomi kamar yahudawa da nasara ba su da adalci akan Allah subhanahu wa ta'ala haka ba su da adalci akan annabawan Allah haka ba su da adalci akan shari'ar Allah muna cikin karanta maganganun Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala inda yake bayani akan adalcin wannan al'umma sai lokaci ya cin mana Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa kadhalika fi sifati Allah ta'ala haka nan wannan al'umma tana da adalci akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yace fa innal yahuda wasafu Allah bi sifati al-makhluq an-naqisa domin su yahudawa da suka tashi sifanta Allah sai suka sifanta Allah da siffa ta abin halitta wacce take tauyayya domin yahudawa sun sifanta Allah da inna Allah baqir cewa Allah talaka ne Allah mabukaci ne suka ce wa nahnu aghniya kuma mu modata ne kaga wannan zalunci ne bi su yi adalci wajen sifanta Allah subhanahu wa ta'ala ba a wata ayar suka ce yadullahi maghlula cewa hannun Allah kuntatacce ne cewa Allah baya kyauta Allah baya bayarwa duk wannan zalunci ne ba haka Allah madaukakin sarki yake ba amma su wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sifanta Allah da cewa Allah mawadaci ne Allah mai wadatarwa ne Allah shi yake halitta Allah shi yake gafara Allah shi yake jin kai Allah shi yake azurtawa karshe ba su sifanta Allah da wani abin halitta ba suka ce laisa kamithlihi shay ba wani abu da ya kama da Allah wa huwa as-sami'u Allah mai ji ne al-basiru Allah madaukakin sarki mai gani ne sannan suka ce walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini ba wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shi ya halicci duniya da abin da ke cikin duniya sannan game da annabawan Allah shi ma ahli wannan al'umma tana da adalci domin su yahudawa sun sifanta wasu daga cikin annabawan Allah cewa ƴaƴan Allah ne haka nasara sun sifanta wasu daga cikin annabawan Allah cewa alloli ne cewa ƴaƴan Allah ne amma su wannan al'umma ba wani annabi da suka sifanta shi da cewa dan Allah ne ko Allah ne a su abinda suka ce annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sannan kalimatuhu alqaha ila maryam zulaka annabi Isa ba dan Allah bane annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba dayan ukun Allah bane shi ma annabi Isa bawan Allah ne haka wajen shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'umma tana da adalci yahudawa sun haramta abinda Allah ya halatta kuma sun halatta abinda Allah ya haramta haka wasu daga cikin nasara sun haramta abinda Allah ya halatta sun halatta abinda Allah ya haramta amma su wannan al'umma saboda adalci sai suka tsaya cewa duk abinda Allah ya haramta shine haram duk abinda Allah ya halatta shine halal wannan shine ka'idarsu to kaga wannan yana nuna kenan lalle wannan al'umma al'umma ce mai adalci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wannan al'umma ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da falala tana da daraja shi yasa mu ƙara godewa Allah da Allah ya kaddara mana muka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin falalar wannan al'umma Allah ya yaba mata da cewa al'umma ce mai adalci. Daga cikin falalar wannan al'umma, Allah ya sanya ta ita ce mafi alkhairi daga dukkanin al'ummatai. Kamar yadda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ku kasance ku ne mafi alkhairi daga cikin ma'ana kuntum khayra ummatin. Ku ne mafi alkhairi daga cikin al'umma. Ukhrijat lin-nas. Wanda aka fitar da ku daga cikin mutane. Menene aikin ku wanda ya baku wannan khairiyya, wanda ya baku wannan alkhairi, wanda ya baku wannan falala? Shine ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuna yin umarni da aikata kyakkyawan aiki, kuna hani daga aikata mummunan aiki. To wannan ita ce al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karshe wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki yayi mata wani irin sifantawa da shi annabin da Allah ya aiko da al'ummarsa. Allah ya sifanta su sifar da take nuna su waɗansu al'umma ne daban daga cikin al'ummomi. Allah ya ce Muhammadur
Rasulullah. يرون ركعا فجرا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
نعم.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
نعم.
ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل
نعم.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله ما دوك كين سركي محمد رسول الله.
الله عليه
النبي محمد من زن الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ودن دسكي تعالى من زن الله صلى الله عليه وسلم. Waɗansu malamai suka ce sun hada da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ajin farko, kuma sun hada da duk waɗanda suka yi imani da manzon Allah. Min yaya kuma su take? Sai Allah ya ce ashiddawu 'alal kuffar, su masu tsanani ne ga kafirai, ruhama'u bainahum, masu tausayawa junansu. Wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai ƙaunar junanta, al'umma ce mai tausayin junanta, al'umma ce mai yin rahama ga junanta. Allah ya ce tarahu, za ka gan su ruka'an, suna yawan yin ruku'u sujjada, suna sujjada, ma'ana suna sallah, suna bautawa Allah. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, suna neman falala ta Allah, kuma suna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wajen bin umarnin abin da Allah ya ce ayi. Sai Allah ya ce simahu, alamominsu fi wujuhihim, yana nan a fuskokinsu, min akar sujud, na daga alamomin sujjada da zaka gani wanda suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce zalika mathaluhum fit tawra, haka misalin su yake a cikin at-taura, wa mathaluhum fil injil, kuma haka misalin su yake a cikin injila. Kenan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun kafin a halicce ta an yi bayaninta a cikin littattafan Yahudawa, haka an yi bayaninta a cikin littafin Nasara. Sai Allah ya ce ka zar'in, yadda wannan al'umma suke kamar shuka ce, akhraja shaba'ahu, wata ta fitar da rassanta, fa'azarahu, kuma ta yi ƙarfi, fastaghlaza, ta yi kauri, fastawa ala suqi, ta daidaita a kan ainihin wato sauyanta, ko ta daidaita a kan turakunta, ma'ana ta daidaita ta yi ƙarfi. Shuka ce ta fito, ta tsoro, ta fitar da zangarniya, ta yi kauri, ta yi girma, ta kafu a kan ƙasa, wanda duk wanda ya ga wannan shukar za ta burge shi, za ta ƙayatar da shi. Allah ya ce yu'dibu az-zurra, suna ba wa manoma abin al'ajabi, ko kuma suna birge manoma. Duk manomin da ya ga irin wannan shuka sai ta birge shi. To haka al'umman manzon Allah suke. Allah madaukakin sarki ya halicce su, ya tarbiyyance su akan imani, sun tashi akan imani, suna bautawa Allah, suna bin Allah, suna koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mutum idan ya ga wasu daga cikin al'umma manzon Allah sai sun burge shi, sai sun kayatar da shi. Allah madaukakin sarki ya kafa wannan al'umma ne a haka. Allah ce li yadhiqa bihimul kuffar, saboda su bakanta wa kafirai, saboda kafirai su bakin ciki idan suka gansu a haka. Shi yasa waɗansu za a ga suna bakin ciki da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa ake bakin ciki da al'umman manzon Allah? Saboda yadda Allah ya kafa su, yanda Allah ya tarbiyyance su, yanda Allah yake kula da su, yanda Allah madaukakin sarki yake mara musu baya. Shi yasa duk wani ba Yahudi, duk wani Krista, duk wani kafiri zaka ga yana kin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mata. Shi yasa wannan ba wani bakon abu bane, dan an ce wai kafiran yanzu suna kin musulmi ko Yahudawa suna kin musulmi, dama wannan abu ne wanda yake dabi'a tun da haka ne, kuma har yanzu haka ne, kuma ba za su daina kin musulmi ba har tashin alkiyama. Shi yasa abinda ake so ga musulmi ya tsaya ya rike addininsa, ya bi ubangijinsa, ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah madaukakin sarki ya kare shi. Wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman a wannan zamani, musamman a wannan ƙasa, in ban da tsarewar Allah da kiyayewar Allah, wallahi da ba mu kai haka ba. Allah ne yake tsare da mu, Allah ne yake tattare da mu, sakamakon waɗansu bayin Allah a cikinmu wanda suka riƙe Allah kuma suke koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To wannan ita ce al'ummar manzon Allah. Sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat, Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani alƙawari daga cikinsu, sannan Allah ya yi wa mutanen ƙwarai daga cikinsu alƙawari. Alƙawarin ne Allah ya su maghfirata, Allah zai gafarta musu, wa ajran azima, kuma Allah zai ba su lada mai girma. Wannan ita ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya tsaya ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai gafarta masa, kuma Allah zai ba shi lada mai girma, shi ne ainihin wato gidan aljanna. To sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, haka muka sanya ku kuka zama al'umma masu adalci. Sai Allah ya ce litakunu shuhada ala an-nas, dan ku zama masu shaida ga mutane. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, shi kuma manzo ya zama mai shaida a kanku. Wannan wace irin shaida ce? Ma'ana wace irin shaida ce za mu yi wa mutane, kuma su waye mutanen da za mu yi musu shaida? Sannan wace irin shaida ce manzon Allah zai wannan al'ummar tasa? Shaidan nan kala biyu ce, akwai shaida ta lahira, akwai shaida ta duniya. Shaida ta lahira ce da faɗin Allah ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli
qawmin fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala hadha'i shahida.
Wannan ita ce shaidar lahira. Allah madaukakin sarki ya ce to fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, yaya idan muka zo wa kowace al'umma da mai mata shaida? Mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi shaida ga al'ummomin da suka gabata, kamar yadda za mu ji nan gaba akan me za mu musu shaida. Wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, muka zo da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ka zo mai shaida akan waɗannan su ne al'ummarka. Shaidan mai manzon Allah zai mana a gaba za mu ji. Wannan ita ce shaidar lahira. Shaidar duniya kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kare yadda a gare shi. Anas ibn Malik yake cewa man rumi janazatin, wata rana manzon Allah yana zaune tare da sahabbai, sai aka wuce da wata gawa, fa asnau alaiha khaira, sai waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga yaban wannan gawar, suna faɗa alkhairinta, suna faɗa irin ayyukan da ce na alkhairi. Faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam wajaban, sai manzo Allah ya ce ya wajaba ko ta wajaba shikenan sun mamaru bi ukhra suna nan gobe sai aka sake wucewa da wata dawar fa asna wa alaiha sharran sai suka dinga fadan miyagun kalmomi akan wannan gawar cewa wannan lalatacciya ce wannan ba mutumin kirki ba wannan kaza ne fa qala wajaba sai manzo Allah ya ce eh lallai ya wajaba ko ta wajaba shikenan fa qala umar bin al-khattab sai umar dan khattab Allah ya kare ya da gare shi sai ya ce ma wajaba ya rasulullah a wata ruwaya ya manzan Allah an wuce da wata gawa an fada alkhairin ta kace ya wajaba aka sake wucewa da wata aka fada sharrin ta kace ya wajaba manzan Allah ne kake nufi da ta wajaba ko ya wajaba sai manzan Allah ya ce hadha afnaytum alayhi khaira wancan na farkon kun yabe shi akan aikin alkhairi fa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba ta tare da shi saboda kun fada alkhairi akan shi wa hadha afnaytum alayhi sharra wannan kuma kun fada sharri akan sa fa wajabat lahu an-nar wuta ta tabbata a gare shi sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidan Allah a bayan kasa a wata ruwa sai da manzon Allah ya bibita su uku antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard cewa ku ne shaidan Allah kan kasa ku ne shaidan Allah a bayan kasa ku ne shaidan Allah a bayan kasa wannan hadisin yana nuna mana ashe tun anan duniya mu da kanmu zani wa kanmu shaida shaidan ne shine shaida abin alkhairi ko shaida abin siya shi yasa kamar yadda na faɗa ran nan malamai suna cewa shi dan adab labari duk inda kake labari ko dai idan ana zaune da kai idan ka tashi ka bar wajen ai maganar ka ko kuma idan ana rayuwa da kai idan ka mutu ai maganar ka amma ka sani dole ne sai an yi maganar ka sai dai abin da za a faɗa akan ka ɗaya biyu ne ko dai a faɗa alkhairin ka sakamakon abin da kake aikatawa ko kuma a faɗi sharrin ka sakamakon abin da kake aikatawa shi yasa abin da ya kamata yi kokari ka dinga aikata aikin alkhairi yanda idan baka nan za a faɗa alkhairin ka domin abin da ake faɗa a kanka matukar masu faɗar sun yi adalci kuma mutanen kirki ne shine abin da zai same ka kenan idan mutane suna yabanka da alkhairi to ka sani a wajen Allah kai mutumin kirki ne idan mutane suna yabanka da sharri ka sani a wajen Allah kai mutumin banza ne shi yasa manzon Allah ya ce mafi sharrin mutane shine mutumin da mutane ba su kubuta daga sharrinsa ba a ce kai a rayuwarka ba wanda zai faɗa alkhairi a kanka duk wanda ya buɗe baki a kanka to magana ce mara kyau wallahi kai ba karamin masharranci ba ne ya kamata kai kokari ka gyara rayuwarka ya zama abin da za a faɗa kanka alkhairi ne amma a waye gari a ce duk wanda aka buɗe baki aka ambace ka ko dai ya zage ka ko ya ce Allah wa dai ko ya ce kai ai wanda ba mutumin kirki ba ne ko ya ce kai ne ya haɗa ka da wani ko kuma a ce kai ina ruwanka da wani ko ya ce Allah ya raba mu da sharrin wani to manzo Allah ya ce ka fi kowa sharri a wajen Allah shi yasa ka yi kokari ka gyara alaƙarka da Allah ka gyara alaƙarka da mutane ya zama ko ba ka nan abinda za a faɗa akan ka alkhairi ne domin za a waye gari wata rana baka nan ko dai ka bar wajen ko ka bar garin ko ka bar unguwar ko ka bar kasar ko ka mutu kuma kowanne daga ciki idan baka nan za a yi maganar ka to yi kokari ya zama mafi yawanci abinda za a faɗa kan ka alkhairi ne domin mutane su ne shaidar Allah a ainihin wato bayan kasa to wannan ita ce shaida ta duniya kenan shine li takunu shuhada ala an-nas dan ku zama masu shaida ga mutane to mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan me zamu shaidan me zamu wa mutane su gabace mu wace irin shaida zamu mu zamu musu shaida ne a lahira mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu shaida ne ga annabawan da su gabace mu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi wanda Imam al-Bukhari ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yud'a nuhu yawm al-qiyam al-qiyama za a kira annabi nuhu ranar tashin al-qiyama Allah yace ya nuhu ya kai annabi nuhu kana ina annabi nuhu yace labbaika wa sa'idaika ya rab Allah ya ubangiji gani ya Allah na amsa kiranka Allah gani fa yaqul sai Allah yace da annabi nuhu hal ballagta saban da na aike ta da shi ka isar tare da cewa Allah ya fi annabi Nuhu sani, amma tunda Allah ya bashi aiki, Allah zai tambaye shi, kuma Allah zai tsare shi a zaman halittu gaba daya ya tambaye annabi Nuhu, hal ballanta, ka isar da sakon da na aike ka da shi? Fa yaqulu na'am, annabi Nuhu ya ce eh Allah na isar. Fa yuqalu li ummatihi, sai a tambaye al'umma annabi Nuhu, sai a duro kan al'umma annabi Nuhu, sai a tambaye su hal ballaghakum, shin annabi Nuhu ya isar kuku da sako? Fa yaquluna ma atana min nadhir, saboda tsabar butunci sai wannan al'umma su ce a'a, mu ba wani dan sako da yazo mana, ba wani mai gargadi da yazo mana, mu bai isar mana da sako ba, bai mana wani gargadi ba. Fa yaqul, sai Allah madaukakin sarki ya ce man yashhadu laka ya Nuh, ya kai annabi Nuhu ka ji abin da suka ce? Ya ce eh. Waye zai maka shaida? Waye zai maka shaida akan cewa ka isa? Allah ba ya sani, amma tunda Allah ya bashi aiki, Allah zai tambaye shi. Wannan fa annabin Allah ne, manzon Allah ne, ji irin tambayar da ake masa a filin alkiyama. To yaya kuma mu idan Allah ya ce da mu? Allah ya ce hal man yashhadu lak ya Nuh, ya annabi Nuhu, waye zai maka shaida? Fa yaqul, sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatuhu, annabi Muhammad da al'umma su za su misheda, domin su da suka biyo bayana idan ma na isar za su iya sani, idan ma ba su ba isar ba sun sani. Sai Allah madaukakin sarki ya juyo ga al'umma, mu al'umma manzon Allah, sai a tambaye mu shin annabi Nuhu ya isa wa al'umma sa sako? Fa yashhadun, sai al'umma manzon Allah su shaida annahu qad balla, cewa annabi Nuhu ya isa da sako, annabi Nuhu ya isar da wannan sakon. Wa yakuna rasulu alaikum shahida, shi kuma manzo ya kara tabbatar da mu akan cewa wannan shaidar da muka bayar gaskiya ne. Manzo Allah ya ce fa zalika qawluhu jalla wa ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu alaikum shahida. Allahu, wannan shine fadin Allah ta'ala. Allah ya ce mun sanya ku ku zama al-ummumi masu adalci, ma'ana ku zama masu shaida ga al'ummomi, manzo kuma ya zama mai shaida a kanku. To wannan ita ce shaidar da za ku ba bayan ranar tashin alƙiyama ga al'ummomin da suka gabace ku. Domin ranar tashin alƙiyama, kamar yadda ya tabbata a dogon hadisi, za a shiga cikin wani irin yanayi na damuwa na tashin hankali. A wannan lokacin za a yi wa al'umma ishara cewa su kira wani wanda zai taimake su a wajen Allah na, sai su fara kiran annabi Nuhu. Ya Nuhu, ya Nuhu, a kira annabi Nuhu. Annabi Nuhu idan ya gumsa ya ce lasu laha, ni ma ba zan iya ba, ni ma yau ina jin tsoron Allah subhanahu wataala. Sai a juya ya ce amma ku kira annabi annabi Ibrahim. Sai a fara kiran annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim shi ma ya zo ya ce lasu laha, a yau ni ma ba zan iya ba, ba zan iya ba, ku kira annabi Musa. Sai a koma a yi kiran annabi Musa. Annabi Musa ya zo ya ce lasu laha, ni ma yau ta kaina nake ba zan iya ba. Sai ya ce amma ku kira annabi Isa. A juya a kira annabi Isa. Annabi Isa ya zo ya ce lasu laha, ni ma yau ta kaina nake ba zan iya ba, amma ku kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah za a kira shi, manzon Allah ne zai zo yana ana laha, ana laha, ana laha. Dukkanin manzanni suna lasu laha, manzon Allah yana ana laha. Su suna ce ba za mu iya ba, ba za mu iya ba. Annabi yana to a yau wannan rana ni zan iya, ni kadai zan iya, ni kadai zan iya sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah zai tashi ya je gaban Allah ya yi sujjada, sujjadar da Allah zai kimsa masa wasu kalmomi na yabo da girmamawa. Manzo Allah ya yabi Allah, ya yi wa Allah kirari, ya yi wa Allah bambananci, domin a ranar Allah ya yi fushi, fushin da Allah bai taba yi ba. Manzo Allah ya ce can sai Allah madaukakin sarki ya juyo ya ce ya Muhammad irfa ra'asaka, ya manzon Allah tashi da kanka, sal roki duk abin da kake so tuka an baka, wasfa ka nemi ceton al'ummarka an baka ceto, ya manzon Allah. Manzon Allah a wannan rana kai kadai Allah zai tsara, kuma kai kadai Allah zai wara. To mu ne al'ummar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah shine zai fara ceto, kuma mu al'umma mu za a fara ceto insha Allah ta'ala. Shi yasa wannan al'umma zababbiyar al'umma ce, al'umma ce mai adalci wadda Allah madaukakin sarki ya zabe ta. Kasancewar Allah ya zabe mu a cikin wannan, a cikin al'ummomi da dama, amma abin takaici, abin tashin hankali, abin damuwa, sai ka ga mutum yana kokarin ya cire kansa daga wannan al'umma mai falala mai daraja, ya maida kansa cikin al'ummomin Yahudawa, ko ya cire kansa daga wannan al'umma ya maida kansa cikin al'ummomin Kiristoci. Sai kaga yana musulmi, yana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai ga dabi'unsa da halayensa da shigarsa da yanayinsa ya koma irin waccan al'umma wacce take a bayan wannan al'umma, su ne Yahudawa ko Kiristoci. Saboda ƙasƙanci da lalacewa, maimakon ya yi alfahari ya gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya masa, amma sai ga ɗabi'unsa da halayensa tun ya fita daga wannan al'umma, ya koma al'umma ta Yahudawa ko ya koma al'umma ta Kiristoci. Kuma musamman a wannan zamani da muke ciki, za ka ga mutum musulmi ne amma kawai a suna, amma ɗabi'u da halaye da shiga da yanayi tun da Yahudawa, ko kuma ɗabi'u da halaye da yanayi duk na Kiristoci ne. Wanda abin da kai ce abin ban mamaki shi ne, abin da zan iya buga misali da shi mafi kusa shi ne abu ɗaya, shi ne bukukuwan, bukukuwan da muke a yanzu musamman a wannan zamani, kuma a ko'ina daga cikin jihohin ƙasashen musulmi a wannan ƙasa. Za ka ga yanzu bukukuwan mu kusan gaba ɗaya sun juya, sun fita daga bukukuwa irin na musulunci, sun koma bukukuwa na Yahudawa da Kiristoci. Wannan shi ne abin takaici. Kaga irin yadda Kiristoci suke shiga a coci idan za su yi biki, haka ‘ya’yanmu mata musulmi suke shiga idan za a yi biki. Irin yadda ake haɗuwa maza da mata a yi rawa, a yi kaɗe-kaɗe a yi rawa, a cashe a haɗu maza da mata a coci a gurin bikin Kiristoci da arna, haka mu ma yanzu musulmi suke haɗuwa maza da mata a yi rawa tsirara a kama juna a cikin bukukuwan ‘ya’yanmu da ƙannanmu. Wannan abin takaici. Kuma abin da zai baka mamaki sai ka ga wajen wannan rawar akwai iyaye, akwai ‘ya’ya, akwai ango da baban shi da surukansa, akwai amarya da babanta da surukarta, haka za a haɗu a yi ta rawa, kuma ana gobe ɗaurin aure ko jibi ɗaurin aure. Kuma a gaban iyayen angon zai kama hannun amaryar, suna rangaji suna rawa ranar yini ko ranar kamu ko ranar menene ko ranar menene, wannan ranar kuma ana yin ta ne kafin ɗaurin aure. Na faɗi wata magana, akwai wani mutum da Allah ya haɗa mu aiki da shi sai muka saba. Wata rana wannan mutumin sai ya turo min hoto, kamar yadda na faɗa abin takaici da ya turo min hoton, sai na ga wani saurayi ne ya runguma wata yarinya. Na ɗauka ko kuskure ne ko mantuwa ya yi, ina ƙoƙarin na kira shi a waya sai na ce mun boys, ina kunna boys sai na je na tawal gafa ta malam, wallahi ka taya ni murna, ‘yata ce ta samu miji saura sati biyu ɗaurin aure. Wani saurayinta ya rungume ta, shi uban ƙyar an runguma ‘yar shi, shi ne yake turawa a waya yana sanar da abokansa wai a yi masa murna saura sati biyu ɗaurin auren ‘yarsa. Wannan fa shi ne abin da ake ana kira wani free wedding, sai a bar yara su je su ɗauki hotuna suna rungume-rungume, kuma saura sati ɗaya ko sati biyu ɗaurin aure. Kuma ‘ya’yan musulmai, jikokin musulmai, kaga an fita daga ɗabi'u na wannan al'umma mai daraja mai kima, an koma ɗabi'u da al'adu na Yahudawa. To dole sai mun yi ƙoƙari mun karkaɗa waɗannan ɗabi'u da al'adu marasa kyau daga cikin bukukuwan, don mu tsaya a matsayin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda Allah maɗaukakin sarki yake yabanta, wadda Allah maɗaukakin sarki yake ambatanta. Wannan shine irin shaidar da mu za mu yi wa al'ummomin da suka aida sun wato gabace mu. Abu na gaba, idan muka kalli wannan ayar, Allah maɗaukakin sarki ya yabi wannan al'umma cewa al'umma ce mai adalci. Malaman usulul fiqhi yana daga cikin abin da suke kafa dalili a kansa na ijma'i shine wannan ayar. Akwai abin da ake kira ijma'i, akwai abin da malamai suke kira al'adilla. Idan ka ce al'adilla a wajen malamai kala biyu ne, akwai al'adilla al-muttafaqu alaiha, akwai al'adilla al-mukhtalaf fiha. Ma'ana akwai abin da ake kira dalili, akwai abin da malamai suka yi ittifaki cewa dalili ne. Idan ka kafa dalili da ɗaya daga cikinsu a shari'ance dalili ya yi, to akwai dalilan da aka yi ittifaki an yadda dalili ne a kowane ɓangare na musulmi. Suka ce abu na farko shi ne al-Qur'ani, al-Qur'ani hujja ne kuma dalili ne. Abu na biyu shi ne sunna, sunna hujja ce kuma dalili ne. Abu na uku shi ne ijma'i, ijma'i shi ne haɗuwar malamai akan wata matsala daga cikin waɗansu matsaloli wadda ta faru bayan manzon Allah ya koma ga Allah. sai wani abu ya faru sai malamai su tattauna akan wannan abun sai su fitar masa da hukunci kuma sai su yadda da wannan hukunci wannan shi ake kira ijma'i saboda babu wata ayat qur'ani akai babu hadisi akai malamai ne suka hadu suka yi ijma'i suka ce hukuncin wannan abin shine kaza to idan malamai suka yi ijma'i akan wani abu to wannan ijma'in nasu shi ma dalili ne suka ce wannan ayar tana daga cikin ayar da take zama dalili akan ijma'i tunda Allah ya ce wannan al'umma ce mai adalci to babu yanda za a yi kuma al'ummar nan mai adalci ta haɗu akan fata ko ba yanda za a yi al'umma mai adalci ta haɗu akan son zuciya ko abin da yake ba daidai ba shi yasa duk abin da malaman wannan al'umma suka haɗu suka ɗauki matsaya akan wata matsala wanda babu dalilinta a cikin alƙur'ani babu dalilinta a cikin sunna to wannan shi ake kira ijma'i kuma wannan shi ma dalili ne abu na hudu kuma shine kiyasi shi ma dalili ne muttafaqun alayhi kamar yadda malamai suka yi nashin wato bayani duk da cewa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya raba ta gida uku amma duk da wannan raba ta da Allah ya gida uku dukkanin su ƴan aljanna Allah ya ce kuma a wannan kitabin ladhi nafu nafu fi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai falala al'umma ce mai daraja wanda Allah madaukakin sarki a wannan ayar Allah ya raba su gida uku Allah ya ce kuma a rasul kitab alladhi nastafaina min ibadina Allah ya ce sannan muka gadar da littafi ga wadanda muka gadar da wannan littafin ga wadanda muka zaba a cikin bayo wani littafi ne Allah ya gadar shi ne alqur'ani su aka gadar wa alqur'ani su ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka aika musu da manzon Allah da alqur'ani alqur'ani gadan gado ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma su so gada to su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka gadu wannan alqur'ani sun rubu gida uku faminhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai azzalibai mabarnata wanda suke saba wa Allah wanda suke abubuwa ba daidai ba wa minhum muqtasid a cikin su akwai tsakatsakiya tabakida tabakara yau ayi daidai yau kuma ayi ba daidai ba wanda zaka iya cewa 50-50 ayi aikin alkhairi kuma ayi aikin tsiya Allah ya ce minhum sabiqun bil khairat a cikin su kuma akwai wanda suka riga suka tsere suka shiga gaba wajen aikin alkhairi akwai wanda alkhairin su yafi yawa akwai da sharrin su yafi yawa akwai da alkhairin da sharrin duk daya ne Allah ce zalika huwa al-fadl al-kabir wannan wata falala ce mai girma da Allah ya sanya dukkanin waɗannan mu'minai sai Allah ya ce jannatin adn yadkhuluna duk waɗannan guda uku in dai sun mutu akan imani zai yan aljanna ne da wanda yayi ba daidai din ba in dai ya mutu akan imani Allah zai gafarta masa da wanda yake 50-50 shi ma Allah zai gafarta masa to balantana kuma wanda alkhairin sa yafi yawa to wannan ita ce al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kar mu yadda mu fitar da kanmu daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je mu koyi da wata lalatacciyar al'umma wanda Allah ya la'ance ta wanda Allah ya tsine mata wanda Allah ya ɗebe mata albarka Allah ya kiyaye haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah madaukakin sarki ya ce to Allah ya ce wa in ka Allah ya ce wa ma ta Allah ya ce wa kadhalika ja'alnaku ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas yanzu a baya mun faɗi yanda Musa bai sheda ga al'ummar da suka gabata to mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin sheda zai yi a kanmu manzo Allah zai bada sheda a kanmu ta hanyar cewa ya isar da abinda aka aika masa kuma mun yi aiki da wannan abin da aka aiko shi da shi shi yasa manzon Allah ma aka bashi cikin wannan al'umma ko manzon Allah zai cince ta sai Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alnaku ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sai Allah ya ce ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha Allah ya ce ba mu sanya wannan al-qibla da ka zama kana kanta ba illa lina'lam sai dan mubayyana ko sai dan musan nan malamai suke cewa Allah ya ce illa lina'lam sai dan musan ba wai yana nuna Allah bai san abu bane sai nan gaban sani ba haka bane kamar yanda wannan bangare na aya yana daga cikin abin da ɗan shi'a rafida suke kafa hujja da wata aqidar su da ake kira albada aqida ce ta kafirci wata irin aqida ce albada shine aqidar da wai akwai abubuwan da Allah bai sani ba sai daga baya ya sani duk ɗan shi'a suna dauke da wannan aqida ko ya ce ba dauke da takariya ce sai dai bai san shi'a ba me yasa suka rike wannan aqidar da ƙarfi akwai abin da suke so su soka me suke so su yi suka a kansa shine auren manzon Allah da Nana Aisha inda zaka ce musu a kai ka ce Nana Aisha ba mutum ne ya kirki bace ya za a yi Allah ya hada ta aure da manzo annabi wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi kauna wanda ya fi girma da matsayi a cikin kowane annabawa to kana fadar haka sai su kawo maka wannan aqida ta albada su ce ai Allah bai san Aisha za ta lalace ba sai daga baya Allah ya kai wannan aqida ce ta kafirci aqida ce ta kafirci ana kiran ta albada ce sa aqida ce ta ɗan shi'a kuma ta kafirci Allah ya kiyaye to da Allah ya ce illa lina alama sai dan musan ba wai dan Allah aka fakin sarki bai sani ba kamar yadda al-Imam Shanqiti rahimahullahu ta'ala ya gode fassara wannan ayar a cikin tafsirin sa Abu Abdul Bayan sai yake cewa zahiru hadhihi al-aya yace abinda ya bayyana a cikin wannan ayar qad yatawahhadu minhu al-jahil yace jahili zai iya zargin ko zai iya tunanin annahu ta'ala yastafidu bil ikhtibar illa lam yakun ya'lamu cewa kamar Allah yana so ya amfana ne da wannan jarabawar da yayiwa waɗannan ainihin wato musulmai dan ya gano wannan abu ma'ana Allah ya jarraba su ne ya sa su juya daga baitul maqdis su kalli Ka'aba saboda ya iya gano wani abu wanda da Allah bai sani ba yace ba haka yake nufi ba yace subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira yace Allah ya daukaka Allah ya girmama sarki ya tabbata daga Allah daga wannan yace bal huwa ta'ala alimu bi kulli ma sayaqul qabla an yaqul yace bari shi Allah madaukakin sarki ya san duk abin da zai faru tun kafin abin ya faru ya alamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da zai faru kafin abin ya faru idan ma ya faru Allah madaukakin sarki ya riga ya sani yace wa qad bayyana annahu la yastafidu bil ikhtibarat ilman lam yakun ya'lamu Allah madaukakin sarki ya mana bayani a ayoyi da dama cewa Allah ba yana jarraba bayinsa bane wai dan ya gano wani ilimi wanda Allah ba yi da wannan ilimi Allah ba haka yake ba ce sai Allah ya tsawali yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhis ma fi qulubikum wallahu alimu bi dhati sudur Allah dan ya jarraba ku ne amma Allah masani ne abin da ke cikin kirasa abin da yake a zuciyarka kafin ka fada Allah ya sani domin shi ne ya alamu man khalaq Allah ya san duk wani wanda ya halitta kafin ya halicce ka ya san ka bayan ya halicce ka ya san ka haka ranar da za a ce babu kai ya san ka ba abin da Allah bai sani ba ce yasa Allah ba yana wannan bane dan a ce Allah zai gano wani abu wanda Allah bai sani ba haka bane yace sadin Allah wal yabtaliya dalilun qati yace wannan dalili ne ya kake ala annahu lam yastati bil ikhtibar shay'an lam yakun aliman bihi cewa Allah madaukakin sarki ba wai yana jarraba mutane ba ne saboda ya gano wani ilimin da Allah bai san shi ba yace li anna al-alima bi dhati sudur domin wanda ya san abin da ke cikin kiraza ay baniyun anil ikhtibar ay ya wadata ce wai zai jarraba mutum wai dan ya gano wani abu inda ya san abin da ke cikin zuciyarka ai ba bukatar a ce wai bari ya yi maka jarrabawa wai dan ya gano ka sani ko baka sani ba dama Allah ya riga ya san ka sani din ko baka sani ba yace fi hadhihi al-aya bayanun azim yace a wannan ayar akwai bayani mai girma li jami'il ayat akan dukkanin ayoyi allati yadhkuru Allahu fiha al-ikhtibar wanda Allah yake abatan jarrabawa ba wai yana yin jarrabawa bane dan ya gano abin da bai sani ba Allah madaukakin sarki ya san komai yace wa ma'ana illa lina'lam to abinda ake nufi a wannan ayar cewa wa innaha Allah yake to illa lina'lam man yattabi'u ar-rasul abinda ake nufi yace ay ilman yatarattab alayhi thawab wal iqab yace sai dan musamman da zai sa musan cewa kai aiki da abun ko kai aiki da abun ba ta yanda za a iya baka lada ko a kama ka da laifi ma'ana a ga cewa za kai ko ba za kai ba yanda za a baka lada ko a same ka da laifi shi yasa ce fala yunafi annahu kana alima bi qabla zalik wannan baya ko da cewa Allah ya riga ya san abin tun kafin abin ya faru yace wa fa'idatul ikhtibar amma fa'idar wannan jarabawa zuhur al-amr lin-nas dan a bayyana wa mutane yanda al'amari yake shi yasa wasu malaman suka ce fadin Allah ta'ala illa lin'alama ay illa linubayyana sai dan mu yi bayanin man yattabi ar-rasul a bayyana wane ne wanda zai kuma zo akan abin da manzo ya zo da shi na cewa a duniya daga baitul maqdis akan na ka'aba liman yanqalibu ala aqibai daga wanda zai duniya ya bujire ya kiwa manzan ya kiwa manzo yayya akan wannan sai Allah ya ce wa in kana duk da cewa wannan duniya wanda za a daga baitul maqdis zuwa kallon masallaci mai alfarma la kabira wani abu ne mai wahala wani abu ne mai girma illa ala alladhina hada Allah sai da wadanda Allah madaukakin sarki ya shirye su saboda sun riga sun saba yanzu kan tsaye a ce su canja wani abu ne mai wahala shi yasa a farkon ayar Allah ya ce sai ya qulu sufaa idan ba aka ce ku yi kuna yi din nan domin sinu din nan li taqrib al-bu'd dan a kusanto maka da nesa kuna canjawa wawaye za su faru su kaga wani abu ne mai wahala Allah ya ce amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su wannan abu ne mai sauki wajen su bi umarnin Allah subhanahu wataala kuma su aikata abin da Allah madaukakin sarki ya aida shin wato umarce su sai Allah madaukakin sarki ya ce ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai tozarta imanakum ba nan al-iman ana nufin as-sala Allah ba zai tozarta sallakum ba asalin wannan gabata wannan aya kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar daga al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Bara yake cewa salla ila baitul maqdis manzon Allah yayi salla yana kallon baitul maqdis 16 shahra wata 16 ash-shahra wata 16 shekara ɗaya kenan da wata hudu aw 17 shahra ko kuma wata 17 haka manzon Allah yayi salla yana kallon baitul maqdis shekara ɗaya da wani abu wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bayt manzon Allah yana so a ce al-qibla ta shine rika kallon Kaaba wa annahu sallaha talatal aqab to wata rana bayan an bada umarni a zuwa kallon Kaaba lokacin an yi azhar ne kafin zuwan al-asr sai manzon Allah ya zo ya kalli Kaaba akai sallar al-asr bayan an yi sallar al-asr an gama fa kharaja rajul sai wani mutum daga cikin waɗanda suka bi manzon Allah sallah sai ya fita sai ya taho ne tafi gida mimma kana sallah ma yana daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da manzon Allah sai buru masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ne tafi gida yana hanya kafin ya je gida sai ya tarar da wani karamin masallaci suna sallar al-asr ba su gama ba sai ya ga suna kallon baitul maqdis ba sa kallon Kaaba me yasa saboda su ba su san wannan umarni da aka bayar da cewa a dawo a kalli Kaaba ba yaga suna cikin sallah suna kallon baitul maqdis yana zuwa daidai inda suke gaban liman din sai ya ce ashhadu billah suna cikin sallah fa sai ya ce na shaida tsakani na da Allah kamar ya ce na rantsi ga Allah laqad sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta gada hunna nayi sallar al-asr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qibla makkah wallahi ni na shaida kuma da ni akai mun kalli makkah mun yi sallah jin wannan kalmar da ya fada karatu akunnal liman liman yana ji fadaru kabatu qibla al-bait kai sai liman ya juya mamuma suka juya a kalli ka'aba ana cikin sallah saboda ya san duk barnin manzon Allah kuma sahabbai ba ta ƙara binci daya wajen bin barnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi adali ce ta sai karu magana ta kai tsaye yana fada kuna ji sai liman ya juya sai ma musu ta juya sai kalli ka'aba to lokacin da manzon Allah ya salla ana kallon baitul maqdis din nan ai da yawa daga cikin sahabbai an yi wannan sallar da su ana kallon baitul maqdis kafin a ba da umarni a ce a kalli ka'aba wasu Allah ya musu nasuwa sai ce wa kana ladhi mata ala al-qibla qabla an tuhawwala al-qibla bil rijal yace akwai wani mazaje da yawa an yi sallah da su ana kallon baitul maqdis amma kafin a zo a kalli ka'aba da su kutilu da yawa wasu an kashe su a wajen yaki lam nadri ma naqulu fihi sai ta ba su ce wannan dan ba mu san me za mu faɗa kan su ba ko Allah ya karbi sallar su ko Allah bai karba ba amma mu muna tausaya musu suna fadar haka fa anzalallahu wa ma kana Allah li yudhi'a imanahu sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa Allah ba zai tokarta wannan sallar da suka yi ba ita ma an karba Allah zai musa kai ya kai abinda nake so ku kula da shi a cikin wannan hadisi abu na farko shine kaga yanda sahabbai suke isar da umarnin manzon Allah ya ga yanda akai sallah yana tafiya ya zo suna sallah akan kuskure nan take musu magana yace da su a'a yanzu akai sallah tare da ni da manzon Allah mace muka kalla ya isa da sako saboda yaga ana yin kuskure su kuma waɗanda aka isa musu da sakon saboda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take kai tsaye suka juya suka bi wannan umarni na manzon Allah nan ne malamai suke cewa ashe idan ka je gari a matsayinka na bako sai ka duya kana kallon wani guri kana sallah kai tunaninka shine al-qibla sai wani ya zo ci wani inda kake kallo ba al-qibla wannan ne al-qibla to ya halatta ka duya kallon al-qibla haka kai ma a matsayinka na dan gari in ka ga wani bako yana sallah yana kallon wani waje da ba al-qibla ba ya halatta nan kake ce bawan Allah nan inda kake kallo ba al-qibla bane juyo ba inda za ka kalla wannan ya halatta ba bane sannan abu na uku mu kalli yanda sahabbai suke kauna junan su suke san junan su yanzu su tun da sun yi sallah suna kallon baitul maqdis kuma an kubarce su an ce su biya su kalli ka'aba kuma sun yi sallah suna kallon ka'aba yanzu tunanin su to yaya yan uwan su wanda suka rasu suna kallon baitul maqdis suna tunanin yan uwan su ko Allah ya karbi ibada ko Allah bai karba ba saboda tsananin kaunar juna da san juna suna tausaya musu ko Allah ya karba ko Allah bai karba ba to sai Allah ya saukar da aya da Allah ya tashi saukar da aya mu kalli yanayin yadda usulubin aya ta zo sai Allah ya ce ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ya ce li yudhi'a imanakum ba li yudhi'a imanakum tare da cewa ba ana magana bane da waɗannan sahabban waɗanda suka rayu ba da su ake ba ana magana ne da waɗanda suka rasu amma dan Allah ya nuna abin duk da yale da ku da su ce sai Allah ta liyudha imanakum bi saliyudha imanakum ba su suna kaunar junan su Allah ma yana ƙara tabbatar da wannan kauna tsakanin su sai Allah to ma kana Allah liyudha imanakum saboda waɗannan sahabban su ran ajiba da su da waɗanda suka rasu ɗaya sai Allah ya ce Allah ba zai tozar ta sallar da ku kai ba ma'ana ai Allah ba zai tozar ta sallar da su kai ba shi yasa ku je da dakuwa su ma Allah ya karbi sallar su kamar yadda Allah ya karbi sallar ku a karkashin wannan ayar akwai abin da za mu iya fitarwa wanda yake aqida ne na ahlus sunna wal jama'a nan Allah ya ce ya kira sallah da iman Allah ne Allah ya ce ma kana Allah li yudha imanakum Allah ba zai tozar ta imanin ku ana dafin sallar ku nan ne malamai suke cewa lalle aiki yana daga cikin imani domin sallah aiki ce saboda ne saboda akwai wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulunci wanda ake kira da murji'a wanda suke ganin aiki baya da alaka da imani in dai mutum ya ce la ilaha illallah in dai kai imani da baki to ko ba kai aiki ba komai a kanka suna ganin in dai ka ce kai mu'mini ne ko kai sallah ko baka sallah ba wannan abin ba zai taba imanin ka ba imanin ka yana wannan kuskure su kuma ahli sunna wanda ba su ce a'a aiki yana daga cikin imani domin da shi Allah ya kira sallah da cewa imani sallah kuma aiki shi yasa bayan kafirta imani kuma dole ne kai aiki shi yasa daga cikin tarifin imani a wajen ahli sunna wal jamaa kamar yadda muka faɗa malamai shine suna cewa me qaulun bil lisan da kuma i'tiqadun bil jinan da kuma amalun bil jawarih bayan ka faɗa ka kudurce dole ne kai aiki shi yasa fal imanu yadkhulu fihi al amal inda ahli sunna wal jamaa aiki yana shiga cikin imani dole ne sai kai aiki zaka zama ainihin wato mu'mini yasa Allah ta'ala kana Allah li yudha imanakum Allah madaukakin sarki ba zai so barka imanin ba al imam al qurtubi rahimahullahu ta'ala yace sannan karkashin wannan aya zamu iya fahimtar dalilin karbar khabar ahad akwai abin da ake kira khabarul wahid shine hadithun mutun daya hadisin mutum daya wanda mutum daya yayyo a cikin dukkanin tabakatai wanda malamai suka ce ya rabu gida uku akwai al-mashhur akwai al-azim akwai al-gharib al-mashhur shine hadisin da mutum uku suka ruwaito ko sama da uku amma ba su kai matsayin tawatiri ba tawatiri shine hadisin da waɗansu adadin jama'a masu yawa suka ruwaito wanda a al'adance saboda yawan su ba za a iya karanta su ba shine tawatiri shi kuma ahad akwai mashhur shine hadisin da mutum uku suka ruwaito ko sama da haka wanda ba su kai wancan adadin ba shi kuma al-azim shine hadisin da mutum biyu suka ruwaito zuwa uku wanda ai shi ake kira aziz shi kuma gharib shine hadisin da mutum ya ruwaito a cikin dukkanin tabakar sanadin to kaga imam al-qurtubi yake cewa anan wancan sahabi shi kadai ne yazo ya bada labarin abinda yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan masallata suka karbi wannan abin suka yi aiki da shi shi yasa ya halatta a karbi hadisin mutum daya ai aiki da shi matar ya inganta ko da ba bangaren aqida ne ko da ba bangaren mu'amala da ya halatta sabanin wadansu daga cikin yan bid'a suna to ai hadisin ahad hadisi ne zanni shi yasa ba aiki da shi a bangaren aqida wannan kuskure ne wannan matsala ita ce matsalar da azumin bara akai ta tattaunawa wanda malamin professor Umar Sanri Muhammad Sanu Bari Jallifo ya bayani akan wannan aka samu wani daga cikin malaman bid'a yazo yake kokarin yayi masa raddi akan wannan akan khabarul wahid shine aiki da hadisin da mutum da ya ruwaito a wajen ahlus sunna wal jamaa kamar yadda al-imam al-qurtubi yake cewa wa fihi dalilun ala qabul khabarul wahid a wannan ayar dalili ce ya halatta karbi hadisin mutum daya matkar ya inganta kuma ai aiki da wannan hadisin ko a bangaren aqida ko a bangaren adashin wato ibada ko mu'amala yace wa huwa mutumun alaihi min as-salam malamai magabata gaba daya sun yi ijma'i wajen karbar wannan yace ma'alumu bitawatir min adati nabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin yayi sananne sanan da ya bayyana wata wata ma'ana kowa ya san wannan yana daga cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen nusawarsa da shiryarwarsa da kuma aika sahabbai da yawa daga cikin sahabbansa ya sha aika sahabbai ɗaiɗaiku sun je sun isar da musulunci kuma an karɓi wannan musuluncin an yi aiki da shi shi yasa ya halatta a yi aiki da hadisin mutum ɗaya matsar ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to ana nuna mun lokaci yayi ina gani za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta